أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أميك أغوديرم الله تعالى wadda ya kawo rayuwarmu yau wuni na 6 ko na 7 ko wanne ne daya 6 ga wata ko 6 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wadda ya daidai da 30 ga watan 8 miladiya ta 2025. Yau ma gaya cikin ikon Allah da yadda da ya gare shi, za mu ci gaba da karatunmu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam, wadda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin mai suna Iqazul Afham. Kuma wannan shi ne zai zama darasinmu na 69 a cikin wannan littafi. Idan ‘yan uwa ba su manta ba, har yanzu dai muna nan cikin Kitabul Jana'iz. Idan ‘yan uwa ba su manta ba kuma, mun karanta hadisi na 165 ko da 64 a naku littafin. Yau kuma za mu tashi kan hadisi mai lamba ta 166 ko kuma da 67, hadisin Aisha. Allah ya kara mata yadda. Allah ya ka hadisin kamar yadda yake anan, yace an Aisha radiyallahu anha qalat lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'aytaha bi ardi habasha yuqalu laha mariyatu وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض حبشة فذكرتا من حسنها وتساوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرال الخلق عند الله. متفق عليه. أن جوانا حديثي دقاء عائشة ما ترمم دون الله صلى الله عليه وسلم. يا وانا يا عائشة درجاكو يا وعشي إتما تر النبي الله ني أينين كما زابق بيشكين زابقو أينين ود أكفيفي تاشي sama da duk sauran annabawa da manzannin Allah. Da kun ga sai da mana wannan baiwar Allah matarsa ce, Allah ya kare da gare ta. Qalat tace lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yayin da manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi jinya, shine ishtaka yayi jinya. Zakara ba'dun nisa'i, sai aka ambata sashi daga cikin matansa. Ana sai ta ambata musu kanisatan, wani coci ko wani gumbauta ta nasara, shi ake kira kanisa. Ra'aytaha, wadda ita ta gani a ina, ce bi ardi habasha, a kasar ya kuma aure ta. Kuma ita ta haifi ɗan nan mai suna Ibrahim, wadda Allah bai kaddara ya rayu ba. Kamar da Imam al-Bukhari ya faɗa, ya ce an kai shi yayi wani gida a can uku ba, to sai jinya ta kama shi. Daga masallacin annabi shine gidan annabi a da, yanzu kuma shine masallacin annabi. To daga wannan masallacin zuwa Quba ya kai kilomita 10. Kilomita 10 ne, amma a dalilin jinyar wannan dan nasa, kace manzo Allah yakan je wannan wajen sau uku a rana. Sau uku a rana saboda tausayin sa. Da ji kaga a rana da tafiyan kilomita nawa? Goma ya je, goma ya dawo, goma ya je, goma ya dawo. Kuma ka san to a rana ɗaya da tafiyan kilomita 60. Kaga mu abubuwan mu kana aura su zai ga akwai lalaci da yawa a cikinmu. Kuma kun san annabi zai tafiya ba shi kadai bane ko? Dole da sahabbai za a je. Ko bayan wannan fa annabi yakan je masallacin Quba dusati yayi sallah raka'a biyu a wurin. Sai ka duba bambancin tazaran da ke tsakanin masallacinsa da kuma wancan masjid Quba da yadda yake fita ya je. Iya wannan zai karantar da kai matsayi da daraja na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ba sa sakaci wajen irin wa'annan al'amura. Dukkan da aka ce ga wani aiki na alkhairi to ba sa wasa da shi. To lokacin da wannan ɗanasa Ibrahim yake a gidan reno kuma jinya ta kama shi, annabi saboda tausayi da jin kai da yake wa yaron, shi sa Imam al-Bukhari da yazo a Adabul Mufrad sai ya sanya shi babin jin tausayin yara, sai ya kawo wannan hadisi na manzon Allah na zuwarsa ziyarar wancan yaro. Da ku gashi yana gwada mana irin yadda suke tausayawa na ƙasa da su. Ana so mutum ya dinga jin tausayin ƴaƴansa, ya dinga jan su a jiki, yana gwada musu don su samu wannan ainihin soyayya ta iyaye, su samu jin kai na iyaye da sauransu. Allah ya datar da mu. To ita wannan Mariya ita ta haifi wannan ɗa mai suna Ibrahim, wadda bayan ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Ibrahim inna bi firaqika la mahzunun, ya ce ya kai Ibrahim wajen rabuwa da kai muna jin bakin ciki. Sai ya ce amma wala naqulu illa ma yarda rabbuna, ba za mu furta wata magana ba sai abin da Ubangiji ya yarda da shi. Wannan yake gwada maka in an maka rashi duk yadda kake san abu, karka wuce wajen shari'a, ka tsaya a gunda shari'a ta tsaye da kai. Karka yadda ka fito wajen shari'a, in ka fito wajen shari'a to kai aikin banza. Allah ya datar da mu. Tace kanat ummu salma, ummu salma wa ummu habiba, wayannan ma matan manzon Allah ne. Atata arda habasha, su ma sun je kasar Habasha, shine gunda ake kira yanzu Ethiopia kenan ko, ko Addis Ababa. Sai dai ba mu san a yanzu da aka raba kasar gida biyu aka yi Eritrea ko aka yi Ethiopia, ba mu san gurin a ina zai fito ba. To amma sai mu dauka tsohuwar Habasha ta da, su ma sun je wannan garin Habasha. Shine da suka je shine fa zakarata, sai suka tuna suka ga wannan guri na bautar kristoci da suke da shi, sai suka tuno min husniha, irin can da gini yake da shi, wata sawira fiya, da fotanni da aka zana a cikin ainihin mai wannan wurin a cikin wannan ɗaki. A lokacin da suke wannan hira, manzo Allah yana kwance bai da lafiya, amma mai rubutu hadisi ita Aisha tace farafa ra'sahu, sai manzo Allah ya dago kansa yana jin maganan da suke yi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, sannan ya ce ula'ika, ya ce wayancan mutane da kuka gano wancan abin a wurinsu, har kuke sha'awa, har kuke ba da labarin kyan abin da kuka gani, sai ya ce idza mata fihim rajulun salih, su ne mutanen da idan wani mutumi nagartacce ya rasu a cikinsu, mai suke banau ala qabrihi masjida, sai su gina masallaci a kan kabarinsa. Da ku ga yanzu wani yana ba su labari don su ne san caka, dan su ne sanci wannan abun. Ya ce sun masawwaru fihi tilka suwar, sannan sai su suranta wannan fotuna da kuka gani har kuke sha'awa sai ce to bari ku ji ulaika shiralul khalq wannan sune asharare cikin halittun Allah mafiya sharrin mutane cikin halittun Allah sune wanda za su dinga daukan mutanen kware daga cikin su su zana fotunan su su gina masallaci a wuraren da ake kabarin su wannan alama ce ta cewa wannan asharin mutum ne Allah Allah yace ulaika shiralul khalq wai ce sune asharin halitta indallahi a wajen Allah a wajen Allah sune asharare to kun ga daga cikin irin darasi kafin mu shiga ciki wanda za mu fitar a cikin wannan hadisi shine in an yi wa mutum mutuwa ko mun nagartar mutum ya kamata mu sani kar ka je ka gina wani abu a kabarinsa kar ka je ka mai da kabarinsa gurin bauta kar ka je ka dauki kabarinsa abin girmamawa har ya wuce irin abin da shari'a ta ce maka wanda ake irin wayannan siffa ce ta ashararren mutane amma mutane na kwarai ba sa irin wannan aiki ba sa yi sai za mu zo mu ji maganganu a ciki hadisi na biyu kafin mu shiga sharhin ce an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi maradihi alladhi lam yaqum minhu an ji daga Aisha Allah ya kare da gareta tace manzon Allah mai tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi ya fada a wannan lokaci sai ta ba mu labari tace fi maradihi alladhi lam yaqum minhu a jinyar sa wanda bai tashi daga ita ba jinyar nan da bai tashi a ciki ba shine ya fadi haka yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya tsine wa yahudu da nasara don me yasa ce ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sai riki kabarurrukan annabawan su a matsayin masallataiya kun ga ko kai gine akan kabari ko ka mai da shi wajen sallah kana zuwa kana ibada a ciki wannan abu ne da shari'ar musulunci ta hana komai darajar mai daraja in ya mutu ba a yin sallah ba a daukan gurin masame da gurin da kabarin sa wajen da za a gina abin ibada ko ba a yin mai ainihin ibada a kabari Allah ya datar da mu to za mu shiga bayanan da mallam ya kawo yace ma'anil kalimat zai kawo mana ma'anonin wasu daga cikin kalmomi menene ma'anar ishtaka yace ai marida shine yayi jinya ma'ana da yace lam mashtaka yayi da manzon Allah yake jinya ko ye jinya kanisatin me kanisa yace ma'abadin nasara wuraren da kristoci suke bauta na fatan fahimta shi ake kira ainihin alkanisa daga bisin kenan daga wurin bautar yahudu ko nasara shi ake kira alkanisa to wayannan kalmomi bala ya kasu yace tasawir ai adh-dhahiru anna suwara mujassama yace da aka ce tasawir yace abin da yake a bayyane wayannan fotuna ba suranta su akai ba ab fotuna ne masu gangar jiki shi sai ce musu mujassama da watan fahimta masu gangar jiki ne wata masil da kuma mutum-mutum da akai kaga su sun yi irin wayannan al-mansura al-mansuba wanda ake danganta su zuwa ga abin da ake bauta Allah ya kare mu mala yace sun masawwaru tilka suwar sannan suka suranta wannan sura ai qalal qurdubi imam al-qurdubi yace inna ma sawwaru ula awaili li yata'anasu biha yace sun yi sura na wayannan sun dauki mutanen kirki a cikin su sai suka je suka suranta fotunan su dan su dinga koyi da su dan su dinga kwaikwayon su in sun gansu za su ce wayannan su ne mutanen da suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza ina ba ta fahimta sai su dinga kokarin kwaikwayon su kamar yanzu mu a nan kasar ai muna da mai Sheikh Usman Dan Fodio kowa zai faɗi alkhairinsa kowa zai faɗi alherinsa da lokacin da ya zo ya fara da awarsa da yadda da awarsa ta faro da yadda ta shiga da yadda ta yadu da irin alkhairin da ta yada a cikin kasar nan da ma kasashen Afirka daga duka za a fada duk da cewa yanzu wanda suke bibiyan social media saboda sharri ya kamata mu dinga nusar da mutane saboda sharri na me na makiya addinin Allah da makiya Allah da makiya musulmai da musulunci kun ga yanzu ana ta cewa wai ai sai Usman yan fodo fulani ne sai kashe Hausawa ana ta kokarin sai an haifar da cewa ba jihadi yayi ba wai Hausawa ya kashe ku duk wannan barna so mu da very careful yan uwa duk abin da kake gani a social media ya kamata ka dinga hankalta ka dinga sanin ina aka dosa me yasa aka kirkiro wannan abun so ake kirkiri wani fada tsakanin mutane wannan ma ya sake wargaza kan al'umma tunda sun fito da mutane iri daban-daban su fito da wancan yace shine shugaban kaza Allah ya sa yayi duk abu da zai Allah ya kashe shi da wani abun da awar ta kare a sake fito da wata ita ma ta kare haka za su ta fitowa da matsiyata abu yana ta karewa ai addinin Allah Allah yace wa ya'ballahu illa an yutimma nuruhu Allah yace sai hasken sa ya cika duk abin da makiyar addinin Allah za su yi ba su iya rusa addinin Allah ba Allah yayi alƙawari cewa sai addinin sa ya kai duk inda yace kai shi sa manzon Allah cikin wani hadisi yace inna Allah zawali al-ard mashariqiha wa magariba yace Allah ina mun duk duniyar nan mafadar rana da mafudarta yace duk inda na gani sai addinin Allah ya ji daga ba wani wanda yace yace ba haka ba duk wanda kake yake ganin zai iya fada da addinin Allah to muna ce masa ya fara yanzu ba ya fara ko tun gabanin shi aka yi sai mu ce misalin sa dubu sun wuce ko ba su ci nasara ba da ba ta mun bayyana da ga yanzu yanzu an ka irin su masasaka ko ya zo da ta fadan shari'i da karere yace hadisi ba gaskiya yace kaza kaza kai ta mamaki shi ba ka zai kare mutu a banza da ba ta mun bayyana da na ubangidan zama ga gashi shi a banza ce malam wata mota ta fito tana amman wuta yace ku je ku dauko ta ta ba ta dauko yace tashin mu yazo a shikenan ba shi ma ko daren tashin sa zai zo dinin Allah ba ya kasa duk da kai kokari kai tsiyarka ina haƙin banza ne wallahi dana tsaka wata ran zaka ji babu kai tun gabanin ka zo ake masu tsiya akan wannan addini wasu a ba su kuɗi a saye su su ta barna su ta barna Allah ya musu jinkiri kuma yace inna Allah la yumli lizalimi ko hatta idza akadhu la yuflit to haka ne sai a barka kai ta tsiyarka ran da za a kama ka ba da zai ka kukuta Allah ka shiryar da mu so daka wayancan mutane sai suka suranta bayin Allah don su dinga kwaikwayen su suna fadan suna ganin abun da suke ana maimaita musu tarihi shine Imam al-Qurtubi yake ba mu labari a can yace anan yake cewa suna me ta'asi bihim suna koyi da su wa yatazakkaru af'alam kuma suna tintina irin ayyukan da suka aikata as-saliha nagartatu wa yajtahiduna su ma sai su yi kokari wajen aikata wannan aiki din cewa mutanen farko sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kai ma sai ka dage kai irin su to da tafiya ta yi tafiya malai yace sai suka koma suna bautar su shedan yazo ya sa musu wasuwasi a cikin zukatar su yace anna aslafakum ce lalle magabatan ku abinda suka yi kanu ya abuduna hazi suwar suna bauta waɗannan gumaka da gugani wa yata damununa ha suna jawo su cikin su da haka sai suka yi shine malai yace to bayan shedan ya jefa wannan abu fa haddara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an misli zalika sai annabi ya umarni yake gargadin al'ummarsa kada su aikata kwatankwacin irin abin da wa'ancan suka aikata da haka cikin wani hadisin da mu gane ko hadisan nan guda biyu manzo Allah yana gargadin mu cewa kada mu yadda mu je mu gina wani abu na foto ko na sura ko na gina masallaci a mai da gurin wajen sallah ko wajen bauta dan wani mutumin ya mutu kar mu aikata haka wasu sun yi wannan shedan ya ci galaba a kansu to ku ba kar ku aikata haka shi sa malai yace fa hadhara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an misl zalika sai annabi ya gargadi ga aikata kwatankwacin irin wannan kada mu aikata wannan sannan yace kalma ta biyu da za a fitar a cikin hadisi na biyu yace a ciki yace la'anallahu to me ya la'anan nan sai yace in an ce al'anu a larabci abin da ake nufi da shi at-tardu wal ib'ad an rahmatullah shine korewa da nesanta mutum daga rahmar Allah a kore ka a nesanta ka daga rahmar Allah in ka ji an ce Allah ya tsine wa abu to ma'anan sa Allah ya nesanta wannan abun da rahmar Allah shi sa ya kamata mu san irin waɗannan abubuwa to sai malam yake kokarin mana fassara yace cikin hadisin wannan kalma da yace la'anallahu tana iya daukan ma'ana guda biyu ma'ana na farko shine ta yi ya zama labari manzo Allah yake ba mu ce Allah ya tsine wa Yahudawa da Nasara ina ba ta mun fahimta sai zama ala a matsayin labari ne ake ba mu yace la'anallahu aga kamar labari ne manzo Allah yake ba mu yana cewa Allah ya tsine wa Yahudawa dawa da Nasara me dalilin da Allah ya tsine musu suna rikan kabarurrukan annabawansu da mutanen kwarai daga cikin su zama su gina masallaci akai su mai da shi wajen bauta a bisa wannan dalili Allah ya tsine musu wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu yana iya daukan addu'a ce manzon Allah yake yi wa Yahudawa da yace la'anallahu al-yahuda ma'ana Allah ya tsine wa Yahudawa ma'ana Allah ya nesanta su da rahamarsa to kowanne muka dauka da dai ne ko zai iya daukan kowanne ma'ana na fata mun fahimta sannan kalmar yahud yace an ambace su da sura yahudu an danganta su daga kakansu mai suna yahuza shi sa ake kiran su yahudu a wata magana aka ce a wani saboda fadin da Allah yace da suka ga ubangiji cikin alqur'ani inna hudna ilayka ai ma'ana inna tubna ilayka ana mu mun dawo mun tuba zuwa gare ka ya Allah wannan ina daga cikin ma'anoni min ibadatul ijil daga botan dan marakin nan da muka yi to wannan hadisi malai ya fitar mana da wadansu fa'idodi ko hadisan nan guda biyu bayan tudu maganganu ne akan wa'ancan kalmomi sai ce alfawaidu fa'idodi da za mu samu cikin wa'annan hadisai guda biyu na farko shine tahrimu ittikhadhil quburi masajida mun sawo a cikin hadisan an gwada mana haramcin mutum ya riki kabari ya zama masallaci wa huwa kabiratun min kaba'ir dhunub yin haka yana daga cikin manyan laifuffuka shi sa yace wa hiya kabira min kaba'ir dhunub laifi ne daga cikin manyan laifuffuka a gina masallaci akan kabari waqad ja'at ahadithun kathira bal ita haqiqa hadisi ma sewa sun zo tadillu ala taharimihi wanda suke nuni a bisa haramcin gina masallaci akan kabari minha daga cikin irin wannan hadisin ahadithul bab hadisan da suka zo a wannan babu din hadisi guda biyu da muka karanta riwaya daga Aisha duka wayannan sun gada mana fi qawli Aisha cikin fadin da tace dai laula la abraza qabru yake cewa ba dan wani abu ba da za ta sa a tona kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwaya yace haza yadullu dalalatun wadhiha yace wannan dalili da yake mana nuni afili ala as-sabab cewa lalle sabbi allazi min ajlihi dafnun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baiti wannan shi ne dalilin da yasa aka busne annabi a cikin ɗakin sa ba dan ɗakin ta aka yi ba to da za a sa ai wannan to anan malamai suna so su gada mana ai wasu za su iya kafa dalili da cewa to ai yanzu kabarin annabi yana cikin masallacinsa kuma an ce an hana gina masallaci akan kabari sai malamai suka ce ai asalin Madina ta da ba ta yanzu ba gidan annabi makwabtaka yake da masallaci daga lokacin da manzon Allah Allah ya karbi rayuwarsa ya wafati da aka binne shi kabarinsa ba a cikin masallaci yake ba ina fata mun fahimta ba a cikin masallaci yake ba sai da aka zo a wani lokaci na wani sarki shine yayi kokarin yace a rushe garin Madina gaba ɗayanta a wancan lokaci na fatan fahimta yawa a wancan lokaci yace a rushe garin Madina gaba ɗayansa a maida shi masallaci shine lokacin Al-Walid ibn Abdul Malik lokacin wannan sarki da ake kiran shi Al-Walid ibn Abdul Malik shine ya rushe a hijira tana da shekara 18 na wajen fahimta sai sa aka rushe dugarin Madina na wancan zamanin sai aka mai da shi ya koma masallaci gaba daya bi hadibul masjid an-nabawi sai da yace aje a rushe wannan masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam a sanya a ciki daka aka mai da shi ciki to wannan yana daga cikin dalili sannan kuma dalili na biyu wanda suka ce ba za a gina masallaci akan kabari ba shine an jiyo daga Harith yake cewa anil harith qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi bi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa qabla an yamuta bi khamsin gabanin manzo Allah ya rasu da shekara 5 sai ya ji shi yana fada cewa me ala yace musu ku saurara harbu tambayi kuma harafi ne da ake so za a faɗi magana mai muhimmanci kowa ya kawo hankalinsa da jinsa yace ala ku saurara inna man kana qablakum lalle wa'anda suka zo gabaninku kanu yattakhizuna qubur anbiya'i lalle sun kace ce suna daukan kabarurukan annabawansu wa salihihi da kuma managarta a cikin su masajida suna mai da su masallatayya sai manzon Allah ya ce wala tattakhizu qubura masajida ku kada ku riki kabarurukan mutanen kware a cikin ku su zama masallatayya kar ku yi haka fa inni anhaakum an zalika ce domin ni ina hana ku aikata haka hadal hadith rawahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya fitar da wannan hadith da kuga wannan yana kai tsaye aka ce ba a mai gina masallaci akan kabari duk da ga an gina masallaci akan kabari don a girmama wanda yake cikin kabarin to ainihin ba mutanen kwarai bane amma mutanen kirki ba su haka an abi mas'udin qala annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na uku yace an jiyo daga abu mas'ud shi yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inna min shiraril nas ita lalle yana daga cikin ashararan mutane man tudrik husa'a mutanen da alkiyama za ta riske su wa hum ahya alhali suna rayayyu kun ga wannan annabi ya bayyana mana cewa kafin duniya ta kare sai an rasa mutanen kirki a ciki wanda za su rage a duniya duk mutanen banza ne shi yasa manzo Allah ya sake ba mu labari cikin wannan hadisi yace lalle ku sani ashararan mutane da alkiyama za ta riske su suna raye su ne ainihin me wanda duniya ta suka rayu har zuwa alkiyama don a lokacin babu abin da zai saura me yasa manzo Allah yace idan alkiyama za ta za a yi wadansu abubuwa kaman guda 5 daga cikin dan lissafa mana dujal zai zo idan dujal ya zo zai yawo kwana 40 a duniya kafin shi za a yi yajuju wa majuju na in sun fito komi cinyewa za su komi shanyewa za su na uku annabi Isa zai sako akwai in kaje Baitul Maqdis masallacin Qudus akwai wata kofa da ake kiranta Babul Luddin annabi Isa zai sako daga sama ta wannan kofar zai sako idan ya zo abin da zai fara yi shine zai nemi ina dujal yake zai kashe shi sannan kuma duk mutumin da bai imani na gaskiya da annabi Isa ba ya shaƙi numfashi annabi Isa mutuwa zai haka za a yi tai sannan ba an gama ya jujuwa ma jujuwa suka shigo to annabi Isa zai addu'a sai ya ɗebe dukkan sauran halittu bayan Allah a kowace rijiya sai shiga da su ciki sai Allah ya yi umarni wa annabi ya jujuwa ma jujuwa duk su mutu sai duniya kuma ta kasa a kasa zama a ciki saboda wari da doyi annabi Isa zai jagoranci mutane ya yi addu'a Allah ta'ala sai ya sa a yi ruwan sama a wanke duniya a kawo su tsuntsaye su dauke wayannan gawawaki na Yajuju da Majuju a fitar da su can bayan gari ya ji an zubar da su sannan sai su kuma annabi Isa sai ya fito da mutanansa to iya shekarun da annabi Isa zai yi na wannan lokaci mutanen kware ne daga ya bar duniya shikenan sauran wanda za su saura to du a shararrun mutane shi sa annabi yake bada labari yanzu a cikin wannan hadisi ke ga baka cewa gafa abin da zai faru wanda yake a sharari wanda alkiyama za ta riske shi yana rai Allah ka saba mu ciki saboda masifa ce a lokacin ba mutanen kirki a duniya annabi ya faɗa cikin wani hadisi yace la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tsayu ba har sai an waye gari an rasa mai cewa Allah Allah ya ibadallah ana ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah ranan da aka waye gari aka rasa mai fadan wannan alkiyama za ta tsaya to shi zaka zauna wannan zamanin ya riske aga mutum ba zai so wannan to ba nan ne ba sai yace sannan wa man yattakilul qubur masajida da kuma ashararan mutane na biyu sune wanda yake rikon kabari ya zama masallaci ashararai na farko sune wanda rayuwarsu za ta kai har zuwa tashi alkiyama ashararai na biyu sune wa sune mutanen da idan wani mutumin kirki ya mutu za su je su gina masallaci akan kabarinsa annabi yana gargadin bayin kware bayin Allah na kirki kar ku yadda ku gina masallaci akan kabarin wani mutum ko shi wane ne ina ba ta mun fahimta Allah ya datar da mu duk haka shikenan هذا الحديث رواه ابن خزيمة ابن خزيمة يفتد وانا حديث معنى اتخاذ القبور مساجد ما لا يفتد وانا فكي وانا سيئتي معنى متير اكبر يذو مسلاتي سيئتي انا دم انولي كمر حكا عن يبنى عليها المساجد وما اجينا ازو اجينا مسلاتي اكنسا نبتن بنا لقصد الصلاة بها دنفن ينصلى اوجم وانا كيت يحرامون an hana ka gina masallaci akan kabari amma da manufar cewa me za a dinga sallah akai babu to na biyu an yattakhidha makanan lis-salati indaha ko kuma a maida kabarin ba a gina ba amma a maida shi wajen yin sallah akwai sa akwai irin wannan ko akwai gurin da aka je ga gaban kabari saboda darajar mai kabarin an maida gun kabarin sa wajen bautar Allah na ba don fahimta yawa ko irin su hubbare ko ai mun sha bayani akan hubbare hubbare ba wani abu bane yar gidan Shehu Usman dan Fode mai suna Nana Asma'u ita ce take wani abin da ake kira induction course shine hubbaren da Hausa ana cewa yan taro da ba ta fahimta wannan induction course da Nana Asma'u take shine tana tara tsofi da yan mata da bazaurai sai tana koya musu ka'idodi na addini kaman alwala kaman ainihin jinin al'ada jinin biki tsarki yadda za ki in an sake ki da sauran abubuwa ko malamai suka ce saboda basirarta tana magana da Hausa tana magana da Fulatanci tana magana da Zamarmanci tana magana da Larabci yar gidan Shehu Usman dan Fodiyo ne Nana Asma'u ita ta shirye wannan course ana yin sa su kuma masu tafiya hubbare wannan tsari wannan biki ko wannan course da za su je su kowa zai tafi da abincinsa idan ya je sai a dinga dafa abinci ana biyo mutane wanda suka zo mata su kuma in sun gama wannan induction course sai su dawo sai su shiga gidaje da ƙauyuka ana cewa modibo suna koyar da mutane karatu to ko ga saboda zamani ya juya sai aka bai da shi zuwa ziyaran kabarin Shehu Usman da Fodiyo ba wannan ne illa ne mai girma
saboda an hana da mutum ya dauki kansa daga wani gari ya tafi wani gari ziyarar kabari babu shi a shari'a da wata fahimta babu shi a shari'a an hana babu wannan a shari'a annabi yace la tashuddu rihala illa ila salasat masajid ba daukan ainihin abun hawa a hau dan aje ziyara sai dai masallaci guda uku masjidil haram wa masjidil aqsa sai ce wa masjidi hadha masallacin kaaba da masallacin qudus da kuma yace masallacin sa wannan shine masallacin annabi in ba na ba da zai ka hau abin hawa ka tafi ziyaran kabari har wani gari har ma a zo an dauka abin daraja ko sai in kai sau 12 daidai kake da haji alhaji go ɗan uwan fulani malamai kun ci amanar mutu Allah wallahi eh bakwai ko okay so bakwai ne in ka je sau 7 daidai kake da kayan aikin haji aina aikin hajin da manzo Allah ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna kai kuma gaba ka ce wani ya je wani ziyaran kabari shi Usman dan wuri ka ce in ya sau 7 yana daidai da wannan ai kuskure ne wannan a yanzu misali in tafiya ta kai ka garin Sokoto ba wai ka je don ziyarar kabarin ba amma wani abu ya kai ka garin Sokoto babu laifi ka je ka ziyarci Sheikh Usman dan Fado a bayan ka je abinda suke za ka yi ko kuma abinda shari'a ta ce yauwa abinda shari'a ta ce sai ka je ka ce assalamu alaikum ahli diyar min almu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiquna nas'al Allah lana wa lakum al-afwa wal afiya allahumma ghfir li hadhihi al-maqbar au kama qala alayhi salatu wassalam wannan shi ne abin da ake amma ba za ka dauka ba to amma kun ga suka yi amma ita na asma'u ga asalin abin da yasa ta tsara koyar da mata take yi qawa'id na addini su kuma su koma su karantar da sauran al'umma amma abin ya juye ya juye ya juye ya zama wani abu idan ana mai da shi ibada wadansu kartun banza sun je sun zauna a bakin kabarin kana ba su a ba mu dan shehu Allah ya sauka ya ga karshen duniya ne za ka ga abu iri-iri Allah ya datar da mu so yace na biyu kenan yace as-salatu ala al-qubur bi ma'ana as-sujud 'alayha sannan kuma wadansu kan dauka an ce as-salatu ala al-qubur aje ayi sujuda akan kabarin shi ma na daukan ma'anan sallah to ba a zuwa ka je ka fadi akan kabarin wani kamar masu barin a yau abinda suke kenan na wata fahimta ko ba su zuwa kaulaha ko ba su zuwa irin wurare da ake zuwa duka irin wannan abun suke mutum ya je ya shiga cikin kan kabari yana irin wanda yake cikin kabarin waye taimake shi eh ka duba abin zai baka tausayi amma su waɗannan ko suna da laifi ba su da laifi masu laifi su ne maliman da waɗannan mutane suka yadda da su suka ba su amanar addini suka ci amanar su suka yi su faɗa musu gaskiya wallahi su suke da laifi Allah sai ya kama su wallahi saboda amana Allah ya baku ku gaya wa mutane menene hakikanin addini kuka ji faɗa musu kuma sun baku amana sun yadda da ku mu da muke faɗa sun ɗauka ƙarya muke faɗa musu Allah da gaske amma asalin abin da suke nan ba addini bane inda sun ci gaba da yadda Nana Asma'u take karantar da su da shikenan babu wani abu neman ilimi dama annabi ya ce idbul ilma ko walau bisti ku neman ilimi ko kasar sin zaka je to ko dan ka je Sokoto baka yi ilimi ba a neman ilimi amma yanzu an canja shi daga neman ilimi ya koma me ya koma wani abu shi kuma neman ilimi ma falalaci mai girma ko hadisin Ali bin Abi Talib yake cewa man salaka me tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya shiga wata farki yana neman sani Allah ya hore masa tafarkin zuwa gidan aljanna inda akan wannan kuke tsayu da kun samu sauki amma kun tafi wani botan kabari wai in kaje kuma kai sau 7 daidai kake da kayan aikin haji aina Allah ya datar da mu to yace daga ciki akwai irin wannan yace akwai abubuwa da yawa wanda malai ya kawo na shubha wanda mutane suke kawa yace fa'ida ta biyu la yajuzu salatu fil maqabir baya halatta mutum ya salla a makabarta na batun fahimta ba ma a kabarin ba a makabarta ma sai dai akwai wani dalili da zai sa haka li kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi bi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace al ardu kulluha masjida yace kasa dukkan ta masallaci ne dan me yasa annabi yace uditu kamsam an mun kyauta da abubuwa guda biyar lam yudahunna ahadun qabli ba bai wani mutum ɗaya ba gabani na to daga ciki sai yace Allah ya sanya mun wannan ƙasa ta zama masallaci da kuma abin tsarkaka wanda suka zo gabanin mu ba da ma kai ibada sai gaje gun da aka ayyana dan ibada idan kai janaba dole sai ka samu ruwa abu ko idan an halatta in kai janaba ka rasa ruwa kai kai taimama sai zace dahuran wa masjida ko ko masjidan wa dahuran Allah ya sanya masa kasa ta zama abin tsarki ko masallaci sai ce duk inda sallah ta riski ɗayanku yayi to sai ce al ardu kulluha masjida ita kasa dukkan ta masallacin ne illa al maqbara sai dai makabarta wal hammam da bandaki wal mazbala da mayanka ko wa me da bola da me kuma na da kwata da tsakiyar hanya wayannan guda biyar ba a sallah Allah ya datar da mu su da kashe kun ga ya kamata mu gane wa kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace la tusallu ila alquburi kada ku yi sallah akan kabarruka ko ku kalli kabari wala alaiha kada kuma ku yi sallah akan kabar kar ku sa makabari a gaban ku ku yi sallah kuma kar ku hau kan kabari ku yi sallah wanda aka ba a yin wannan wannan haramun ne ba a yin wannan musulunci ya hana su da aka mu kiyaye wa'annan abubuwa din Allah ya datar da mu sannan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma na uku yace cikin wannan hadisi akwai kwadaitarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala himayati janibi tauhid wajen yadda annabi ya kiyaye bangaren tauhidi karkaje ka fada cikin fitina domin idan mutum ya rayu baya da tauhidi baya da addini dama addini yana da matakai guda nawa guda uku ko guda hudu akwai aqida akwai ibada akwai mu'amala da ba ta fahimta to dole daya guda uku nan sai sun samu akwai mu'amala aita akhlaq ya shiga ciki ko ya ba ta fahimta ko ka ce akhlaq ko ka ce mu'amala da haka idan kana da ibada kana da tauhidi ba ka da akhlaq malume suka ce guda biyun ba za su yi amfani ba haka Usaimin ya faɗa cikin ar-rasail yace idan kana da tauhidi kana da ibada amma ba ka da mu'amala shi ne akhlaq ɗabi'unka wasu iri ne tare da saura da haka sai an samu guda uku nan su cuɗaya ko guda hudu kana da akhlaq kana da aqida kana da ibada kana da mu'amala ka tara su ka iya ainihin kiyaye su to a wannan hadisin malai yace za mu kula yadda annabi yake kwadayi wajen kiyaye aqidar mutane da tauhidin su kada su je su yi abin da zai rushe musu tauhidi shine me darajar wani ta sa ka dai ganin darajar Allah kamar yadda yau ake gani ko yanzu yau mutane in ka faɗi wata magana wani sai ga gaba ɗaya ma kai ba zai ka faɗa ba ba kai sai ka faɗa ba ma sai ce a wane ba ku je irin kalmar da ya faɗa ba alhali kuma abin da ka faɗan nan a nassi na shari'a baka da wani matsala da shi amma shi tunda bai da ilimi kuma ya karkata zuwa ga abin da bai san tauhidi ba shikenan bai wai ya rayu ne akan tauhidin yan asha'ira tauhidin da yake auna hankali wadansu abubuwa guda 23 ne ko 24 tabbatattu guda 7 tabbatattu kaza akwai alwajibatu lillah akwai almustahiliyatu lillah akwai wane ne iya wannan ya sani malamin da ya kawo wannan ya dasa wannan aqida a duniya sai karshe zo ya ce ya tuba ya bar wannan aqida din ya ba rubuta littafi ya ce al-ibana ani al-usulul diyana sai kowa ya je ya karanta shi ya bar wannan aqida baya kai
ya giya wa mutane ya fita kaga shi ya kamata mutum kare ya sakaci ya kiyaye bangaren tauhidi ba a wasa da shi ina wajen fahimta yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhara min ittikhadil quburi masajid annabi yayi gargadi kar a riki maka ainihin mai kabari ya zama masallaci salasa marratin har sau uku wanda Allah yake faɗan haka yace awwalan na farko fi sa'ir hayati wanda Allah ya faɗa wannan a sauran rayuwarsa gaba ɗaya saniyan qabla mautihi bi khamsin a gaba ta biyu inda ya sake faɗan wannan gabanin shekara biyar gabanin mutuwarsa ko kuma ainihin mai kwana biyar gabanin mutuwarsa yace kada mutane su riki kabari ya zama abin ibadarsu salisan na uku o fi siyaqil maut a lokacin da yake halin mutuwa ma ya gaya musu cewa kar ku yadda ku mai da kabari ya zama mai asalin gunda za ku gina masallataya saboda kar wannan zai shafi aqidinka ainihin mai tauhidinka yace warada fil hadisi ki qabla qalil yace ya gangaro cikin hadisi a baya dan kadan anna min shirarin nas cewa lalle daga cikin ashararan mutane man tudriku sa'a wanda alkiyama ta same shi wa hum ahya alhali suna rai to daga ciki sai yace kuma ainihin me wa'anda kuma za su dinga rikan kabarurrukan mutane abin ainihin me abin yin ibada da shi da ka yan kwa mu kiyaye wannan gaba din kar mu fada cikin wannan to sai zo gaba ta biyu cikin hadisin hadisi na biyu yace cikin hadisin yace shine akwai batun tsinuwa da manzon Allah ya faɗa yace an tsine wa yahudu wanda tsara to yace kalman tsinuwa allahanu yace allahanu bil wasfil am aw al khas mala yace wannan kalma ta tsinuwa tana da ma'anoninta guda biyu ko guda uku yace ya zo dangane da hana mutum ya tsinuwa akan abubuwa an raba shi gida uku alqism al-awwal kaso na farko shine wanda muka ji a baya cewa ba a son mutum ya tsinuwa ko ka tsine wa mutum musulmi ko ka tsine wa wani abu mai kama da haka to yanzu kaso na biyu shine tsinuwa al-la'nu bil wasfil am zaka iya to na farko mutum zaka iya kebance abu ka tsine masa na biyu shine shin za ka iya tsinuwa ta gama gari na uku za ka iya ayyana wani abu ka ce Allah tsine wa abu kaza shine malai na so ya fitar mana darasin nan don mu gane kafin mu shiga ciki ina so mana gargaɗi shine tsinuwa kalman tsinuwa ba a so mutum ya ganganta ta akwai kalmomi a shari'ar musulunci ba sa faduwa a ƙasa in mutum yayi ba sa faduwa sai sun samu gun zama to daga cikin irin wa'annan kalmomi akwai tsinuwa akwai kuma kalma ta kafirci karka cewa na kafiri ne kaman ka aike ta ne in ta je ba ta samu gun da za ta zauna ba kai karshe kan mutum za ta dawo to haka tsinuwa idan ka ce Allah tsine wa abu kaza idan wannan abu kazan ba ahalin tsinuwar ba ne bai da hadisi ya ishara cewa tsinuwar sai ta koma ta rasa ina za ta shiga a wani hadisi manzo Allah ya ce in ka furta kalman tsinuwa in ta fito kai tsaye za ta tafi gunda aka tura ta idan ta rasa mashiga a can sai ta yi gabar sai a rufe kofofin gabar sai ta yamma sai a rufe ta kudu a rufe ta arewa a rufe ta sama a rufe ta ƙasa a rufe sai ta koma jan ubangiji ce ya Allah na fito na rasa mashiga sai ya ce mata koma gun da kika fito aga mutum ya tsine wa kansa shi sa da yawa kuma kun ga yau kuma ɗabi'un ƴaƴanmu ne da yaranmu ko yaro ma kai ce in ba haka ba Allah ya tsine masa ya kamata mu koya yaran mu su jenar
su nesanta kansu da wannan kalma in ba haka ba Allah ya tsine masa in ba haka ba Allah ya kalaka ba ai sharar musulunci ta hana wannan Imam Bukhari cike Adabul Mufrad babi guda yayin na hana me yin tsinuwa ka tsine wa kanka gace in ba haka ba Allah ya tsine maka babu kyau irin musulunci ya hana wannan shine mallan yake so ya karanta da mu yace asalin tsinuwa da ka iya wasafa ta a wani mutum na farko al-la'anil muslim al-muslim kal tsine wa mutum wanda yake katangagge katangaggen mutum shin wannan ya halatta ko bai halatta ba mallan yace wa hadha haramun bilchi bisma to wannan haramun ne a tsakanin malamai gaba daya ijma'in malamai sun hado ba dama ka tsine wa mutumin da yake katangagge wanda ka tabbatar bai da laifi kace Allah ya tsine wa wane shi sa da yawan mu wai su sai sun je lahira su ga cewa shugabannin nan sun sha gaban su saboda kana ta tsine wa shugaba shugabannin kuma fa ba shi kadai ya mulki ba idan aka ce maka misali wane shugaba ne to dan mu gane cewa shugabanci an san ba zai iya shi dai ba aka yi masa ƴan majalisun tarayya aka yi masa sanatoci aka yi masa ministoci aka yi masa gwamnoni aka yi musu ƴan majalisun jiha aka yi musu chairman aka yi kansiloli duk wayannan suna da gudunmawa a mulkin shugaba idan aka kamo shi aka ce baka yi kaza ba sai ce akwai minista wane akwai senate committee on kaza da suwane suwane ne an dora musu sun yi ko ba su yi ba kafin in bai tsallake wa'annan ne ba za ka samu bakin cewa amma duka manta da wannan kana ta tsine wa mutum ha kawai ya kamata mu shiga hankalinmu yan uwa mu rage zagin wa'anda Allah ya ba su jagoranci kowaye ma ba ruwanka da zaginsa ka bar shi da abin da ya ɗiba in yayi daidai yayi nasara in yayi ba daidai ba ya sha wahalar babu wanda ya kai shugaba samun lada haka ko ba wanda ya kai shi samun laifi idan shugaba ya yi abu mai kyau kwaya ɗaya duk wanda ya koyi da shi sai an ba shi lada duk wanda ya koyi da shi a ci sai ya samu lada so ya kamata mu dinga takatsantsan ƴan uwa da irin kalmomi da za su ji ga fitowa a bakinmu to ba a tsine wa mutum in an san mutum katangagge ne ba ya da abin da ya wanda ya cancanci tsinuwa ba a tsine masa don me yasa yace liya hadithin kathira saboda hadisai masu yawa fil nahyi anil na'ani wanda suka zo suke hani akan tsinuwa sai al-ithmu sani nabiyu al-la'ani bil wasf al-am tsinuwa ta hanyar siffanta abu ga magari awl qas ko kuma ake kwance ka qaulihi kaman fadin Allah madaukakin zai ce cewa la'natullahi al-zalimin kaga al-zalimin anan kowanne azzalimi ya shiga ciki shine am kenan ya tattare kowa da kowa la'natullahi alal fasiqin la'ana Allahu akilur riba duk irin wa'annan zaka iya faɗa kai ma Allah ya tsine wa mai cin kudin ruwa Allah ya tsine wa mutumin da yake fasiki ne Allah ya tsine wa mutumin da yake azzalimi ne daga yanke ce Allah ya tsine wa azzalimi wannan ka faɗa ne a siffa ta gama gari duk wanda ya zama yana da ya shiga wannan ɗabi'a ko wannan aiki to wannan tsinuwa ta iya kama shi ina ba ta fahimta to sai kaso na uku shi kuma suka ce yace mallam yace wa hadha ja'izun bila khilaf ka tsine irin wannan ka yi amfani da irin wannan lafazi ya halatta babu wani sabani ce qala Allahu ta'ala ce Allah madaukakin sarki ya ce fala'anatullahi alal kafirin inor Allah tabbata akan mutane kafirai wa qala la'natullahi alal kadhibin inor Allah tabbata akan makareta sai na uku la'nal kafir al mu'ayyin shin zaka iya tsine wa kafiri ka ayyana shi kace kafiri wane Allah ya tsine masa allazi mata alal kufri wanda ya mutu akan kafirci misli fir'aun kaman fir'auna wa abi jahl da abu jahl wa hadha ja'iz wala khilafa fi yace wannan ma halatta babu sabani a tsakanin mutane qala ta'ala
mala yace Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru lalle wa'annan da suka kafirta suka mutu alhali suna kafirci ulaika alaihim la'natullah lalle wa'annan tsinuwar Allah ta tabbata gare su wal mala'ikatu da mala'iku wan nasu da mutane ajma'in baki daya sai kaso na hudu alqismur rabi lalil kafir almu'ayyin alhayy tabina mutun kafiri wanda aka ayyana shi kuma rayayye mutun ne yana da rai kafiri ne zaka yi tsine masa alqawlu alawwal mala yace an yi maganganu guda biyu magana ta farko dai suka ce an hana na fatan fita rubbama yuslim hadha alkafir ce da yawa tare da iya musulunta kuma fa yamutu muqarriban inda Allah sai mutu yana mai kusaci zuwa ga Allah to ya zaka da tsinuwar ka akan sai suka ce ba a tsinewa koda kafiri ne ka ayyana shi ka tsine masa magana ta biyu kuma suka ce a ya halatta ka tsine masa wastadallu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam suka yi nuni ko suka kafa dalili da fadin sa mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fi qissati allazi kana yu'ti bihi sakran cikin kistas wanda ake zuwa masa da masu maye ina fatan fahimta wanda idan sun sha giya ake kawo su sai ya musu faqala rajulun sai wani mutum yace la'anahu Allah kawai tsine wani dan giya an kawo wani ya sha giya sai ya tsine masa sai annabi ya ce kar ku taimaki shi dan akan dan uwanku saboda irin wayannan dalile wasu na ga mutum ba zai wannan ba ina fatan fahimta to dai Allah ya dauke da tadar haka fasiki shi ma ya halatta ka tsine masa kai tsaye to dai wannan ana gwada mana don kawai mu kiyaye ko ina ga za mu ji hadisi na biyar din don da kansa babu zai kare ina da mintuna guda hudu ne ko biyar ce annabi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man shahida aljanazata hatta yusalli alaiha falahu qiratun ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل ومن قيراطان قال مثل جبلي العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد متفق عليه أن جي wannan hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara mishi da yake cewa manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man shahida aljanazata duk wanda halicci sallar gawa hatta yusalliya alaiha har sai da aka sallaci wannan gawa din falahu qiratun wa za'a bashi lada qirati guda wa man shahidaha wanda ya halacci sallan gawa bayan ya sallaci kuma ya halacci binne ta hatta tudufana har sai da aka bushe wannan gawa din falahu qiratani to yana da qirati guda biyu ila sai aka ce wa mal qiratani ya manzon Allah to meye qirati nan guda biyu da kake kala kake faɗa kala sai annabi ya ce mithlu jabalaini azimaini misalin duwatsun nan manya manya guda biyu a wani riwaya na Muslim sai ya ce asgaruhuma amma mafi karanci a cikin wayannan duwatsun shine uhudin shine dutsen uhud to shi ma idan ka je gurdin sa kaga yadda yake za ka gane saboda ba za ka gane girman abu ba sai ka san tsayin sa sai ka san fadin sa height da diameter din sa wannan zai sa ka gane girman dutse haka ce wanda ya je sallar gawa ya halarci wannan za a bashi wannan lada din kage ya kamata kar mu dinga sakaci wajen halattar irin wannan shi yasa cikin hadisin mala yace hasa shari'ul hakim yace ash-shari'ul hakim shine mai shar'anta mai hikima ya kwadaitar ala shuhudil janaza wajen halattar sallar gawa kar mu zauna ba mu halattar sallar gawa ka san wani sai yace ai fardu kifaya ce ko to amma ka auna ladan da zaka samu a ciki kuma bayan haka ka auna kai in ka mutu kai ma kana fatan wasu jama'a su zo kan gawarka wanda za su maka addu'a za su roƙa maka Allah irin wa'annan abubuwa din na watan fahimta da ku ga shi ya kamata mu kokari wajen irin wannan wa kana ibnu umar yusalli alaiha thumma yansaru yace Abdullahi dan Umar yakan tsaya yayin sallar gawa sannan ya juya
na fatan mai falan ba balaga hu hadisi Abu Hurairata yayin da labarin hadisin Abu Hurairai iso sai Umar da Abdullahi dan Umar kala aksara alaina Abu Hurairata yace ka gwaita mana ka kala mana wannan fa arsala qiyaban sai ya aikata ila Aisha zuwa ga Aisha yasaluha an qawli Abu Huraira yana tambayarta dangane da wannan magana ta Abu Huraira thumma yarji'u ilayhi wa yukhbiruhu ma qalat sai a dawo a bashi labarin abin da aka faɗa wa akhadha ibnu Umar bi qabdatan an asa almasjid sai Abdullahi dan Umar ya yi gotar kasa ya irkari shi hatta yarji'a har sai da ya ila rasul zuwa ga wannan dan sako wa qala qalat aisha tace masa aisha tace sadaka abu huraira abin da ya faɗa gaskiya ne wa daraba ibnu umar bil hasa sai abdullahi dan umar ya zubar da wannan kasar allazi kana fi yadihi al ard wanda take hannun sa ya bugi kasa da ita summa qala faratna fi qiradani ce mun yi sakaci wajen samun qiradi da yawa kaga ne yace mun yi sakaci bana da aka ce wanda ya salla za a bashi kiradi daya to daga ya salla sai ya tafi sai kuma ya ji an ce wanda ya sallan kuma ya halacci bidna gawa din za a bashi kiradi guda biyu to sai ya ji kaman ba haka bane sai ya tura wajen matar annabi aka tambiyo ta akan wannan abin da Abu Hurairai faɗa gaskiya ne aka dawo masa da amsa cewa haka ne yace kai kun yi sakaci a alada mai yawa haka kenan daga ranan bai sake sakaci ba da shi za a yi sallah da shi za a raka gawa saboda suna neman lada kuma mu sani ƴan uwa idan mun fahimci fiqihun da yake cikin nan ya kamata kowane ɗaya mu zama mai wannan kokarin saboda alkiyama abin da ake nema mai nauyin mizani shi ko mizanin bawa baya zama mai nauyi da sakaci mizanin ka ba zai nauyi ba da sakaci sai da kokari shi za Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin Allah ya dace da mu sai mu tsaya nan ko lokaci yayi bai da rafa ana daidai Allah ya ba mu ladan sa ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa bisu kuskure to Allah ya gafarta mana da ni da ku kada Allah ya ba mu ikon aiki da abin da yake na kuskure Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئذ من آديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا توصلي لنا حقامنا رقمك يا الله قوى كبيا مسبقا تسأل على الخير توديك فما دوتم الله الله كوري مسا yan umru suke gidaje da asibitoci ba su da lafiya Allah muna roƙonka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ka ba mu ikon sarrafa lafiyar mu je maka biyayya Allah ƴaƴan da muka haifa Allah ka shirya mana da su Allah ka sa albarka a rayuwar su Allah ka sa su zama mutanen ƙwarai Allah ka sa su yi aikin da muke na alkhairi ya Allah ka kyautata ta ƙarshen mu baki ɗaya yan umru suka riga mu gidan gaskiya a wannan majalisi mana da mutum ya kai 26 ko sama da haka wanda suka rasu muna musu addu'a Allah ya sa suna da ladan abinda muke a wannan masallaci Allah ya kyautata makwancinsu Allah ya kyautata nasu namu ƙarshen mu ma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi